tana nan a hannun ƴan agaji ana yawo da ita za a samu muhimman abubuwan da ke tafiya na wa'azuzzuka da karantarwa na wannan kungiya ta wannan mujalla ta sahala. Muna addu'a Allah ya ƙara gudunmawa. Kafin na kira wanda zai tsora ya ci gaba, daidai muna cikin gabatar da wa'azi ɗaya daga cikin iyayen ƙasa mai martaba sarkin Kanam Alhaji Muhammad Mu'az Muhammad Bisakon, Allah ya kaddari ya iso. Muna addu'a kuma muna maraba Allah ya kyakkyawan sakayya mai martaba, Allah kuma ya ƙara maka gudunmawa. Tare da shi ma na ga iso wani ɗaya daga cikin manyan malumanmu na Jami'ar Jos, wato Professor Abdulrahman Lawal, akalamakumullahu, muna maka barka da isowa da sauran ma jama'a baki ɗaya. Kuma duk waɗannan wazuzzuka da ake gabatarwa, akwai kasuka wanda al-irshad sun riga sun ɗauka. Duk mai buƙata kaset mai hoto na CD, akwai suna na redi na wannan wato kamfani mai shirya abubuwan da suka shafi ɗauke-ɗauken hotuna da tsara abubuwa na al-irshad, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma BRC Toro kuma yanzu ina gaskiya rage kiris kuma sun hada, za su hada wannan abubuwa da ake na karatu live, za a kama da ake gaba da mutane da kai. Daidai yanzu kuma ina farin ciki sanarwa mai malamin da zai zo ya ci gaba da wa'azi shi ne shugaban majalisar malamai na jihar Nasarawa, Ustaz Muhammad Suraju Alhaji Sabo. Shi ne zai zo ya ci gaba da wa'azi, amma kafin fitowarsa Hafiz Usman daga Lingi jihar Bauchi zai zo ya karanta wasu ayoyi daga Alƙur'ani. Hafiz Usman Bismillah.
Thank you.
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah da yin salati ga biyayyen halitta Annabi Muhammad alayansa da sahabbansa danginsa da mutanen gidansa da masu bin su da kyautata aiki har ranar tashi alkiyama Allah ya sa da mu cikin su. Muna ƙara addu'ar neman gafara ga magabatanmu mu'assisin wannan ƙungiya a Shehu Isma'ila Idris bin Zakariya da malaminsa na tauhidi Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu. Iyayenmu da malumanmu da 'yan uwa da dangi da abokai da abokan aiki da suka riga mu da imani Allah ya gafarta musu. Idan lokacinmu ya yi Allah ya mana arzikin cikawa da imani. Jagoran wannan tafiya shugabansa malamai ta ƙasa Sheikh Muhammadu Sani ya haya jingir Allah ya taimaka masa, Allah ya ƙara wa malam juriya, ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa haƙuri, ya ƙara masa imani da shi da mataimakansa a matakai daban-daban ɓangarori daban-daban. Mu kuma mabiya Allah ya azurta mu da yi masu da'a fi sabilillah. Allah ya sa mu ci moriyar wannan aiki a aljanna da rahmar Allah. Bayan haka yawa jama'ar musulmi kashi Allah ya tara mu a wannan gari mai albarka garin Jos cibiyan ƙungiyar jama'a fi izalatil bid'a wa iqamatis sunna ta duniya gaba daya. Wannan ne Allah ya rayuwar mu'azzimin wannan ƙungiya aka kaddamar da kafa ƙungiyan a nan malami ya rayuwarsa a nan ya koma ga Allah a nan. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara wa wannan gari albarka. Allah ya ƙara wa wannan gari da wannan jiha zaman lafiya. Jagorori da suke jagoranta na gwamnati da masarautu muna roƙon Allah ya taimaka masu ya ɗora su a kan daidai. Jama'ar musulmi rayuwar duniyar nan ba komai take ba. Iyaka an haihu an mutu to a tsakanin labari yake. To labarin nan kuma jama'ar musulmi abinda ake bukata daga kowane ɗaya daga cikinmu shine ya yi ƙoƙari ya kyautata rayuwa. Daga ranar da aka ce madalla an haihu zuwa ranar da za a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa wannan tsakani mu yi ƙoƙari kowa ya kyautata aiki ya yi tanadi saboda gobe. Imam Shafi'i rahimahullah yana cewa sunin nafsa wa hamilha ala ma yazimuha tajsaliman wal qawlu fika jamil wala tura inna an-nas illa tajammula madha nababika dahru aw jafaka qalil inda ka rizkul yawm fasbir ila gadin ata na gabatu dahari an ka tafi. Ina shi rayuwar nan gaba daya abinda yake wajibi akan mu yan uwa musulmi mu yi kokarin gyara ta. Gyara ta kuwa ba zai zamanto da komai ba sai da imani da Allah da kyautata tauhidi. Abinda duk za a yi a wannan rayuwa idan ba tauhidi to sunan shi aikin banza. Yasa malami ahalari Allah ya saka masa da alkhairi a shimfiɗar littafinsa da yake kawowan abin da yake wajibi a yi tun tashin farko sai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ce tazkihu imani. Farkon abin da yake wajaba a kan mu abu mukallaf wanda aka ɗora masa yi bari to shine gyara imaninsa. Idan imani ya gyaru to komai zai zamanto ballantana. Amma idan aka rasa imani bai gyaru ba tauhidi ya gurɓata to duk abin da aka yi baya da wurin zama. Saboda haka kun ga Imam Shafi'i ya ce ya kai dan Adam ka tsara rayuwarka ɗora rayuwar nan akan abin da zai kawata rayuwar ba abin da zai kawata rayuwa irin imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ya ce ka ɗora rayuwarka akan abin da zai kawata rayuwar
idan kai haka yace sai ka rayu lami lafiya duniyan nan sai ka samu zaman lafiya cikin kwanciyar hankali kana komawa ga Allah kuma labarin da duk za a ba game da kai sai zama labari mai kyau kenan ashe ginshiki na jin daɗin duniya da lahira shine imani da Allah da kyauta da aiki duk mutumin da ya riki Allah riko na gaskiya wallahi ya huta duk wani rigima da gingimu da ake yi da damuwoyi da ake ciki da komai in ya riki Allah ya fuskanci Allah wallahi Allah sai ya isa maka komai wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala duba akwai wasu surare cikin suratul nahl wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya fito mana da waɗannan abubuwa a sarari domin a nuna mana yin imani da Allah da riƙon musulunci da kiyaye tauhidi to wanda ya yi tsakanin shi da Allah domin neman yardan Allah ba za a jira sai an je lahira ba a nan duniya ma rayuwarsa sai ta yi kyau kamar yadda Imamu Shafi ya ce ta isaliman wal qawlu fika jamilu Allah madawakin sarki ya ce wakilan lillazina taqaw
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير للذين يتقون
Allah mai girma da ɗaukaka yace bayan an ambata wa waɗanda suka kafirce wa Allah me aka saukar me ubangijin ku ya saukar suka ce a'a wayannan tatsuniyoyi ne na mutanen da suka gabata to su kuma masu imani aka tambaye su ma za anzala rabbukum me ubangijin ku ya saukar qalu khaira sai suka ce amin da aka saukar alkhairi menene alkhairin alqur'ani yana shiryarwa yana ainihin wato dora su akan daidai yana umarni da kyakkyawa yayi hani da mummuna manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam shine malami dake karantar alqur'ani dan Allah madaukakin sarki yace lil ladina atanu lalle ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki a nan duniya fi duniya hasana suna da mai kyau a wannan duniya a nan duniya za su samu kyakkyawan sakamako ashe imani da Allah ba sai an jira an tafi lahira ba in an yi imani da Allah aka tsara dokokin Allah tun daga nan duniya za a samu sakamako Allah madaukakin sarki yana iya yi wa mutum tukunci da duniya idan aikin da ya aikata ya aikata ne dan Allah ya aikata ne dan neman lahira abinda Allah madaukakin sarki ya hana baya so shine mutum ya ainihin dauki al'amarin aikin da zai yi ya rata ya raga margarumar rayuwar duniya kadai duk wanda ya fuskanci neman rayuwar duniya ne kadai a nan aikinsa ya rataya yana yi ne malantansa mai zai samu karantarwansa mai zai samu agajinsa mai zai samu shugabanci da yake mai zai samu ba Allah bane a gabansa ba ladan lahira bane a gabansa to wannan in ya samu duniyar shikenan in kuma bai samu duniyar ba baya da komai a lahira domin Allah na iya yi wa bawa tukunci da duniya amma ba a tukunci da lahira dan haka duk wanda ya aikin Allah dan lahira Allah na iya masa tukunci da duniya amma wanda dai aikin Allah dan duniya to kare saran zai samu wani abu a lahira Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce waɗanda suka aikata kyautata aiki a nan duniya suna da kyakkyawan sakamako tanadin da aka musu kuma a lahira shi ma yana nan kuma shine mafi kyawun tanadi wannan wuri na farko kenan da Allah mai girma da ɗaukaka ke karfafa zukata da ainihin wato masu imani akan a tsaya a yi aiki don Allah a yi aiki domin neman yardan Allah in an yi aiki don neman yardan Allah Allah zai ba mutum duniya kuma ya ba mutum lahira babban abin da zai samu a duniya kuma babu kamar kwanciyar hankali domin duk abin da mutum ya tara a duniyar nan in ya zama to babu kwanciyar hankali sai ya rasa ma yaya zai yi ya ci abin da ya tara sai abin da Bahaushe ke cewa samun duniyar ɗan tsako ɗan tsako ya samu duniya amma matsalarsa ba samun duniyar bane ina zai zauna ya ci duniya saboda haka sai ga dukiyan an tara ga mulkin an samu ga kaza an samu ga martaba an samu amma yaya za a yi a ci babu don me don ba kwanciyar hankali amma wanda ya imani musulmi mai imani to Allah ya masa tanadi a nan duniya zai zauna lafiya ba shi da ranan da yake tunanin wani na nan zai sa min hannu baya tunanin wani na nan maye ne baya tunanin wani aljanna nan yana da tasiri baya tunanin wani na nan mai sihiri ne yana da tasiri shi dogaransa kawai gaba ɗaya ga Allah madaukakin sarki ne don me ya tattara al'amuransa ya mayar ga Allah saboda haka yana da kwanciyar hankali a duniya dan haka in kana neman mai nutsuwa mai kwanciyar hankali a wannan duniya to ba kaman wanda ya riƙe alqur'anin Allah ya riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riƙe karantarwar malamai magabata wallahi a kowane mataki yake sai ka ganshi cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ko bai mallaki tarin dukiya ba kana'a ta ishe shi ya san Allah madaukakin sarki na tare da shi Allah kuma ya masa tanaji har yanzu a cikin suratul nahl akwai wuri na biyu wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wallazina hajaru billahi
wallazina hajaru billahi والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنه في الدنيا والآخرة لنبوئنه في الدنيا والآخرة لنبوئنه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
to Allah mai girma da daukaka yace walladina hajaru fillahi wadanda suka yi hijira saboda Allah min baji ma zulmu bayan an zalunce su Allah yace lanubawwi annahum fid dunya hasana zamu zaunar da su a wannan duniya zama mai kyau wurin zama mai kyau kun ga sun yi aikin nan ne dan Allah sun yi hijira ne dan Allah haka mai aikin alkhairi da yayi dan Allah Allah zai bashi matsayi da wurin zama mai kyau a wannan duniya wal ajrul akhirati akbar kuma ladan lahira shine yafi girma law kanu ya'lamuna da masu kin yin aiki dan Allah nan sun sani to da sun koma sun yi aiki dan Allah saboda haka jama'ar musulmi duk inda muka samu kanmu abinda duk aka ce gashi mu yi to mu dauki mu karbi abin nan da budaddan zuciya kuma mu yi tsakanin mu da Allah kuma mu sanya ikhlasi mu yi dan neman yardan Allah wanda ya dan Allah Allah madaukakin sarki sai ya daga darajarsa sai ya biya shi a nan duniya yanzu dubi jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna mutum daya shi ya fara wannan aiki Allah madaukakin sarki ya kai wannan kungiya matsayin da ake a yau yau Allah ya ji kan Sheikh Ismail Idris Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da za su dawo duniya su ga matsayin da wannan kungiya ta kai to karka ga farin ciki amma Allah madaukakin sarki yayi su sun zo da kyakkyawan nufi sun zo da kyakkyawan manufa sun yi aiki tsakanin su da Allah gashi Allah ya daga darajar su duk inda muka tashi muka tsaya duk inda muka gabatar da aikin alhairi sai mun ce Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai mun ce Allah ya ji kan Sheikh Ismail Idris wa'annan addu'o'i kuma da yardan Allah yana ci masu addu'o'i ne kuma da suke da tasiri saboda haka jama'ar musulmi kwanciyar hankali da zaman lafiya yana cikin yin imani da Allah sa'annan wuri na ƙarshe da nake so mu sake dubawa a wannan sura dai Allah madaukakin sarki yace man amila salihan min zakarin aw unsa
man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
الله بيجن مارد أو كاكايتي man amila salihan min zakarin aw unsa. Kun ga nan an cire maganan jinsi, ba sai namiji kadai ba, ba sai mace kadai ba. Man amila saliha, duk wanda ya aikata aiki mai nagarta, aiki mai nagarta sai da imani, aiki mai nagarta sai da ikhlasi. Aiki komai kyawun sa idan ba imani bai cikin ayyukan da ake sa su a sahun sa ran samun sakamako a lahira. Saboda me? Saboda ayi dan Allah shine aikin da aka yi dan Allah da ikhlasi, shine aikin da ake sa ran samun sakamako a lahira. Mutumin da bai da kirki, mutumin da bai da tauhidi, bai da imani, ko yayi aiki na kwarai, to iyakan aikin nan nasa a nan duniya Allah na iya masa sakamako ya masa tukunci, amma lahira ba ta saba ce. Amma man amila salihan, wanda ya aikata aiki mai nagarta, min zakarin aw unsa, namiji ne ko mace, wa huwa mu'minun shar'i, yana da imani, Allah ya ce falanuhyannahu hayatan tayyibatan. Allah ce wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai kyau, za mu rayar da shi rayuwa mai dadi a wannan duniya. Zai zauna cikin kwanciyar hankali, zai zauna cikin wadata, zai zauna cikin nutsuwa. Duk yadda tashin hankali ya kai shi, baya cikin damuwa, baya cikin tashin hankali a wannan duniya kenan. Sa'annan kuma in aka koma lahira, Allah madaukakin sarki ya yi tanadi gare shi. Menene tanadin? Allah ya masa tanadin kyakkyawan sakamako, shine shiga gidan aljanna. Allah ya mana baiwa da shiga gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya taimake mu wurin tsarkake ayyukanmu, wurin yin imani da Allah, wurin yarda da Allah, wurin yin aiki irin wanda Allah yake so, yake ya kuma yarda da shi. Kuma Allah ya taimake mu, mu zamanto cikin zurin mutanen da Allah madaukakin sarki ya yaba cikin alqur'ani. Domin duk abin da mutum yake yi idan ya rasa na gaba, ko duk abin da mutum yake yi idan ya zamanto magabatansa sun zama mutanen banza a wurinsa, to wannan duk irin kyawun aikinsa baya cikin sahun masu nagarta. Masu nagarta guda uku ne Allah ya ambata mana su dalla-dalla a cikin alqur'ani. Na farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga cikinsu akwai almuhajiruna, waɗanda suka yi hijira daga Makka suka zo Madina. Daga ciki akwai al'ansar, mutanen Madina da suke Madina suka karɓi muhajirai, suka taimaka musu, suka ba su wurin zama. To bayan waɗannan kuma, to duk wanda ya biyo baya ya zauna ko yana cikin zurin waɗanda Allah madaukakin sarki ke cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna
wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
To bayan sahabban nan almuhajiruna da al'ansar, sai Allah madaukakin sarki ce wallazina ja'u min ba'dihim, wadanda suka biyo su baya kuma su kuma ga irin sifansu, ga irin aiki da suke aikatawa. Yaquluna, suna cewa rabbana ighfir lana, ya ubangijinmu ka gafarta mana zunubanmu. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Allah ka gafarta wa ka yafe wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani. Ashe tsakanin mutumin kirki da magabatansa addu'an kirki, tsakanin mutumin kirki da magabatansa fatan alkhairi, tsakanin mutumin kirki da magabatansa addu'an neman gafara. Kun ga wannan ya sha bamban da ba abin da ya iya sai tsine wa magabatansa. Ina kake da mutumin da zai kira sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yadda, ya ce Allah ya tsine masa. Ya kira sayyidina Umar, ya ce dan wuta ne. Ya kira matan Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce tsinannu ne, yan wuta ne, mazinata ne. Kaga wannan yana cikin hadari, wannan baya cikin zurin mutanen kirki da Allah ya ambata. Domin mutanen kirki cewa suke rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah karka sanya mana wani kikiju na kiyayya, damuwa tsakaninmu da su waɗanda suka yi imani. waɗanda muke raye tare da su ballantana waɗanda suka riga ya waɗanda suke magabata rabbana innaka raufur rahim ya ubangiji kai mai rangome ne ya ubangiji kai mai jinkai ne Allah ya ji kanmu Allah ya tausaya mana Allah ya dora mana amma mu akan daidai abinda muka fadi daidai Allah ya sanya albarka kurakuran mu Allah ya yafe mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.